نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ba haka ake gaban karatunmu na bibiyar ayoyin Alƙur'ani mai girma don fahimtar abin da suka kunsa a wannan wata mai albarka na Ramadan. A yau 10 ga watan Ramadan, shekara ta 1443 da hijirar manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda ya daidai da ranar 11 ga watan 4 shekara ta 2022 da haihuwar Annabi Isa alaihi salam. A karatunmu na sura ta 12 cikin jerin surorin Alƙur'ani, suratu Yusuf alayhi salam, za mu tashi da kan aya ta 11 mu tafi har zuwa aya ta 15, wanda kuma da muka saba kafin bayani a kan ayoyin da kuma sauran karatun bakin su. Malam bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا ما لك أجعلنا منا على يوسف أهلنا لدينا محمود
cewa qalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusuf wa inna lahu lanasihun. Ma'anar wannan aya a taƙaice, qalu ya abana, ƴan uwan Yusuf suka ce da mahaifinsu Annabi Yaqub, kai babanmu, ma laka la ta'manna, me yasa ne baka aminta da mu ba, ala Yusuf, game da ɗan uwan mu ƙaninmu Yusuf. Wa inna lahu لناصحون gashi kuma mu masu nufinsa da alkhairi ne don haka ma muna faɗa masa abin da zai amfane shi mu tsawata masa daga abin da zai cutar da shi mun ne masa nasiha ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma da ɗaukaka a ita wannan aya mai girma yana alaƙanta mana cewa lokacin da ‘yan uwan annabi Yusuf suka daidaita suka gama mijin ɗinsu a kan nesanta annabi Yusuf daga babansu farkon abin da suka fara wa babansu farkon abin da suka fara fuskantar babansu da shi don ganin sun cimma biyan buƙatarsu shi ne fuskantarsa da yi masa tambaya jefa masa tambayar me yasa bai aminta da su ba bai barin annabi Yusuf ya zama tare da su a duk abin da suke gudanarwa na wasanni da sauran al'amura na akai a kawo kullum yana kafkaf da Yusuf ina tare da shi me yasa ba zai ba su dama wannan kani nasu ko dan uwa nasu ya zama tare da su a duk abin da suke yi ba saboda suna ga haka ne zai ba su damar su iya kaiwa ga cimma abin da suka tsara yi a wannan gaba malam Abdulrahman bin Nasir al-Sa'di Allah ya ji ƙarfi da rahama yake cewa wannan bayanin na ‘yan uwan annabi Yusuf ga babansu yana nuni a kan cewar annabi Yaqub bai barin ɗansa annabi Yusuf tafiya tare da ‘yan uwansa zuwa wasu guraren shaƙatawa ko wasu yawace-yawace ko abin da ya kamata kuma ‘yan uwan annabi Yusuf sun yi ƙoƙarin nuna wa babansu cewar su fa masu ƙaunar Yusuf ne masu ba shi kulawa ta musamman ne don haka ma suke yin nasiha gare shi wanda ita nasiha abin da take nufi tsawata wa mutum daga abin da zai cutar da shi ko abin da yake sharri ɓarna mara amfani da kuma umartarsa ya aikata abin da yake kyakkyawa mai amfani da zai ƙaru sai suke nuna cewar ɗan uwannan namu muna matuƙar son muna ƙaunarsa amma mun ga baka aminta da ka bar shi ya shiga cikinmu a matsayinsa na ɗan uwanmu ko ma ‘yan uwansa mu riƙa komai tare ma to abin da aka fara da shi matattaka na farko da za a yaƙi annabi Yusuf daga wajen mahaifinsu don aiwatar da abin da ake so a aiwatar masa abin da wannan aya take koyar da mu mumini mai gaskiya sau da tsari gaskiyar da yake da ita takan sa idan ka zo masa da abu tasalan da yake nuna gaskiya nan da nan sai iya dina saboda yana ɗaukan sauran jama'a kamar shi wanda za aka ce ɗan uwannan namu mun neman nasiha muna tsawata masa kan abin da zai cutar da shi muna faɗa masa abin da zai amfane shi amma ba mu sake shi shiga cikinmu ya saba da mu saba da shi a matsayinmu na ‘yan uwa ɗaya ba me yasa haka to kana uba za ka ji cewar eh kamar ana zarginka da neman hana ‘yan uwantaka da dangantaka ta tafi a tsarin da ya dace an fahimta ko to wannan abin da suka faɗa masa sai ya kalli abin kamar da suka faɗa masa abu ne wanda yake na gaske alamu suna nuna nan gaba kaɗan kamar zamuji zai yarda ya gamsu da ya saki annabi Yusuf ya zama tare da sannan wannan aya tana sanar da mu salo daga salo salanda wani lokuta ƴaƴa suke wa iyayensu a matsayin dabara ta suna so su cimma wani abu a tattare da su shine daɗin baki shine abin da suka fara yi a wannan bayanin mu قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لمعتقون خي بابا ماذا سأقول لك أمن تدمو بميسا ني كي تار تار دمو خاكاس نبوا دمو أكان لو قولنا نام يوسف تد منا قولنا تبني مثلا تيها أبدا ذي تشيش محاناش أبدا ذي أبانيش نطورا شأك ويا حكني سوانا من سروني دمو سلو سلندا ƴaƴa suka yi wa iyayensu wajen wato yi musu daɗin baki a kan wani abu da suke so su cimma a gurin su ba kuma sai ƴaƴa ba wanda duk suke da wani abu da suka tsara suke so su cimmasa to farko abin da ake fara yin cewa to kun ga ya gami zamfar da shi wannan idiyar tamu ya karɓa ko kuma ya gami ya shige shi ya karɓe mu yadda da mu kafin aiwatar da abin da mu aiwata an fahimta ku to wannan aya tana ga mana shine salon da ƴan uwan annabi Yusuf suka bi a wajen yadda suka yi suka shiga baban su dan ganin yadda za su jawo Yusuf jikin su su illata shi bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa ƴan uwan annabi Yusuf bayan maganar farko da suka faɗa a babansu sai suka ɗora da cewa arsilhu ma'ana gadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidun abin nufi kai babanmu abin da muke so da kai arsilhu ma'ana ka aiki annabi Yusuf tare da mu ko ka saki ɗanka Yusuf ya zama tare da mu gadan gobe-goben nan a fara a aiwace mu gani a ƙasa cewa ka aminta da mu game da ɗan uwanmu arsilhu ma'ana gadan ka ba mu damar zamantowar Yusuf tare da mu nan nan zuwa gobe yarta wa yal'ab ki zama wato ya je ya ci ya sha abubuwan da ba za a iya cin su ko a sha su a nan gida ba sai an fita an wato shiga gari yal'ab ki je yi wasa wasa na tarayya ba wasan mutum shi kadai ba ya amfana da yadda wato zamantakewa ta gida abokan wasa ya saba da jama'a su ma su saba da shi kuma in wani abu kake tsoro game da shi wa inna lahu lahafidun mu masu ba da kulawa ta musamman ne a kan ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma ɗaukaka a ita wannan aya mai girma yana labarta mana cewa ƴan uwan annabi Yusuf bayan abin da suka fara wa baban na jefa masa tambayar ganin bekensa ya kiye saki ɗan uwansu su cuɗanya da su cuɗanya da shi me yasa yake aminta da su akan hulɗarsu da ɗan uwansu abinda suka bilinta da shi suka ɗora a kai cewar ya yarje musu tafiya da ɗan uwansu Yusuf guraren wasa da suke tafiya ya yarje musu tafiya da ɗan uwansu Yusuf gurin shakatawa da suke zuwa ko makiyaya da suke tafiya kiwon dabbobi su tafi tare da shi shi ma ya fara ganin yadda ake kiwo domin kalmar yarta tana nufin ka je ka ci ka sha a gurin da yake na shakata ko kuma narta tana iya ɗaukar cewa mu tafi makiyaya mu je mu kiwo tare da shi inda muna fita kiwon dabbobi shi ma a fara sakarsa idan yadda ake yi wata ran in ba mu je ba su sai su irin wannan dai sala to wannan shine abu na biyu da suka goya da shi cewa sai suka nuna buƙatar su ta akan musu a ba su dama su tafi da Annabi Yusuf wajen da suka saba zuwa su je su dawo dan wasanni ko kuma dan kiwo ko fita shakatawa to wannan abin da suka faɗa suna ga cewa shi ne zai ba wa Annabi Yusuf dama sai ya saba shiga jama'a sannan kuma ta ba shi damar in an fita irin abubuwan ‘ya’yan itatuwa da ake cin karo da su a hanya ba sai abin da aka tunko aka zama da shi ban an zo da shi a shi da kansa ya gani mai bishiya ya ga bishiya ce wanda tonowa ake ya ga tonowa ake shi ma idansa ya buɗe ya waye da waɗannan abubuwa sannan kuma ya ci abu sanda ya cire shi ba sai ya yamushe ba ko sai ya ɗau lokaci daga cirarsa daga inda aka ciro shi ya zaɓi wanda ya masa a jikin bishiyar Isra'ici to zai ci abin da yake sha'awa ya ga abin da ya burge shi a yi wasa tare da shi wannan shi ne abin da suka goya da shi sannan kuma suka ɗaukar wa babansu alƙawari za su ba wa Yusuf kulawa ta musamman da duk wani abu da babansu yake tsoron faruwa da Yusuf game da shi za su yi maganin abu ba zai ga abin da zai ɓata masa rai waɗanda su ne hanyoyin da suka bi ko salo na ci gaban ƙoƙarin cimma biyan buƙatarsu na samun a ba su damar su zama tare da Yusuf Yusuf bai zama tare da su su aiwatar da abin da suke so su aiwatar wannan shi ne dabarun da suka yi hila da suka yi ma'anar wannan aya da muka ji ta salo mai faɗi da ta salo taƙaitacce a ƙarshe tana koyar da mu cewa bayani take mana a kan wani abu daga cikin dabarun da ɗan uwan Annabi Yusuf suka fara yi ko suka ci gaba da ɗorawa a kan wanda suka fara yi dangalin tabbatuwar abin da suka yi taro suka tattauna suka haɗa gaba ta gaba ke sannan wannan aya tana sanar da mu fitar ‘ya’ya daga gidajensu su tafi guraren wasa a gari ko su bar gidajensu su tafi wajen gudanar da kiyo ko wasu wasanni ba sabon abu abu ne da tsaye tun tala-tala tun daga shi tun lokacin Annabi Yaqub ana gaya mana ‘ya’yansa na cewa a ba su dama su fi da ɗan uwansu guraren da suke zuwa su yi wasa su yi wasa tare da shi ya ga abokai su mace a fara barinsa ya shiga jama'a an fahimta ko ayat tana gaya mana wannan abu ne da tsaye fitan yara wasa wanda zai amfane su da kuma fitar su zuwa kiyo yi wani abu da za a iya amfana da shi wannan aya tana sanar da mu bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Annabi Yaqub yace da ‘yan uwan Annabi Yusuf ‘ya’yansa qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya’kulahu dhi’b wa antum anhu ghafilun abu na farko Annabi Yaqub yace wa ‘ya’yansa ni bina daga cikin abin da zai ɓata min rai iso samun zuciya an tadhhabu bihi a ce kun tafi da Annabi Yusuf inda za ku a ce kun tafi da ɗana Yusuf wurin da kuke son zuwa wannan shine abu na farko da zai sa ni damuwa dan ba na son rabuwa da Yusuf ba na son yi nesa da shi wa akhafu an ya'kulahu dhi'b sannan kuma ina jin tsoron kura ta cinye Yusuf yadda yake yaro ƙarami ƙarfinsa bai kawo ba ku tafi da shi wasa ko ku tafi guraren da kuke zuwa da shi وعي داري قرات شميش وعنتم أنه غافلون أتا كما كنفو كن شغالة دشي دايو مسا أبرسال لبن كن بشي با قلا ودتا كما لده كن شي ذاك قلا دشي مي واسا مي هركر واتوكيو شغالت ولوك شد ولا أشام ما تشي ولا أبي أفارمر دادي ba gode ta saboda haka wannan shine abin da nake gujewa ba na son zama cikin damuwa ganin Yusuf baya kusa da ni ba na son samun kana cikin fargabar yuwar kura ta ciwo kuma ba na son a samu kun sake da shi matsala ta faru ma'anar wannan aya ta salo mai fadi Allah mai girma ta daukaka a wannan aya mai girma yana labarta mana cewa annabi Yaqub ya gabatar wa da ƴaƴansa ɗan uwan Yusuf hujjojin da suka hana shi ko za su iya hana shi ya amsa buƙatar ta neman ya tafi annabi Yusuf ya tafi tare da su inda suke son zuwa wani abu ne abu na farko ransa zai faci idan aka ce Yusuf baya kusa da shi zai shiga damuwa idan bai ganin Yusuf kusa da shi wannan hujja ta farko hujja ta biyu tsoron ta'addancin kura ga annabi Yusuf idan aka samu sun shagalta da wasanni ko sun wasu kufida tunaninsu akan abin da suka sa a gaba kura ta farma Yusuf kasancewarsa bai da ƙarfin da zai iya mata wato barazana ko ɗaukan matakin tarazana ta cewar ba wanda zai sauƙin kamawa ba a sakamakon wasa ko ciye-ciyen abin da aka sa a gaba ake ci a waye gari wato wannan a jafar ɗaya daga cikin malamai Ibn Ashur Allah ya ji ƙasar rahama yake cewa annabi Yusuf ya faɗa wa ƴaƴansa wannan magana dan ɗabi'ar ta na gari na kirki yana tsoron abin da zai bakanta wa iyayensa baya son abin da iyayensa za su shiga damuwa tunda ya ce idan Yusuf bai kusa da shi zai shiga damuwa to mai yiwuwa wannan maganar da ya faɗa ta sa su ce to a shi kenan ba abu ba masu bashi ran ko tun daga nan ma sai abin ya tsaya to duk da wannan gobe da idan bai ce ga tsoron kura ta ciyara ne bayan shiga damuwar baya kusa da ni akwai damuwar kuma yiwuwar a dawo min da shi da a dawo da matsala ba shi sakamakon wasa da wato ai za ku je kuna yi ko kuma ciye-ciye ya ɗauke muku hankali matsala ta faru sai abin da wannan aya take kuma da malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu tsananin ƙaunar da annabi Yaqub yake wa ɗansa annabi Yusuf ta yadda ba ya son rabuwa da shi har ma idan wani dalili ya sa ya rabu da shi zai shiga cikin damuwa sannan malamai suke cewa wannan yana nuna mana halaccin nuna damuwarka a kan wani abu da kake so in ka ga alamun zai kufce ba ko ya kufce ba ko abin da kake so ga ya shiga damuwa kai ma ka shiga damuwa wannan yana da asali a shari'ar sannan wannan aya tana tsar da mu yadda ƴaƴa suke tsoron suke takatsan tsantsan abin da zai cutar da ƴaƴansu yadda iyaye suke da tsoron abin da zai cutar da ƴaƴansu suke da takatsan tsantsan kada wani abu mai illa ya illata ƴaƴansu ga annabi Yaqub yana cewa yana tsoron kura ta ci mata to wannan yana daga cikin salo na ƙaunar iyaye ga ƴaƴa ba sa son abin da zai taɓa musu ƴaƴa sannan ba sa son rabuwa da ƴaƴansu kusa da shi an fahimta ku wannan yana tuna min da wani yaro da aka taɓa kamun shi makaranta an ɗauko shi daga gaban mahaifiyarsa daga Bauchi an taho da shi nan Kano ana so a sake a makarantar da muke koyarwa ana ga zai samu riba biyu ya samu karatun addini ya samu nazaba an kawo shi aka registration aka komai yaro baya iya bacci kuka mu a makaranta in ya zo baya fuskanta abin da ya yi saboda za a zo da shi ne mai karancin shekaru amma tunaninsa baya ta haddaka idan kana kuma masa karatu ya ga alamun kowai wani abu yake suna na wasan da ƙarshe aka ɗauke shi aka tafi asibiti ko ta rashin lafiya ce da shi ba sani ba ya fasa bayani ana duba za ka sha a zuciya ce ta kumbura me ya jawo tunanin mahaifiyar an raba shi da wanda ya fi shakuwa da ita haka ci ai wannan mai sauƙi ne inda duk yake in Allah ya zai karatu zai fita har kuna da niyya da son yayi a can kan a samu inda ake ga za a samu abin da za a samu a sashi daga baya in ya fafa kwari da wayo a yi yadda ake an fahimta ku haka shakuwa take tsakanin ƴaƴa da iyaye yanzu ka ga nan wanda na ba da misali ɗan ne ya shiga damuwa a kan rabuwarsa da iyaye ko? To haka su ma iyaye suke shiga damuwa a kan rabuwarsa da iyaye ga shi dai annabi yaƙo mun ji abin da ya fi sannan wannan aya tana sanar da mu ya waita kuraye a inda annabi yaƙo da iyayensa suka rayu sham malamai suke ce dama kuma kurayen shi ya sha suna daga cikin kuraye masu ta'addanci fiye da sauran kuraye sai suka samu abu fata-fata suke ba to wannan yake sanar da mu al'amarin wato tsananin ta'addancin kura a kan wanda yake da rauni ba zai iya gaba da gaba da ita ba yaro ƙarami ko wanda yake mai rauni ko da babban sannan wannan aya tana sanar da mu yana daga cikin ɗabi'ar ƴaƴa yara ƙanana wasa ya ɗauke musu hankali daga abin da yake muhimmi tunda ya ce ina tsoron in ya saki annabi su ita fi tare da su garin ciyayyen abincinsu ko kuma harkar wasanninsu su zama sun shagalta daga annabi su kura ta farma saboda haka kaga wasa na iya sa yaro su shagalta daga abin da ya fi wasan muhimmanci a raka wannan abu to wannan mu shaida ne ga knowledge yau yanzu da ake yayin ban dan bal ina bal sun sa har sai mota ta zo kusa da shi bai zanta ba saboda shi bal sun da yake yi da kallo duk shi a gaban ko haka yaro in yana wasan sa sai lokacin cin abincin sa yi bai je ya ci abincin ba bai kuma hira yana cin yunwa ba da ba wannan abin wasan kuma ya addabba ba shi ya fahimta wa yake shi fa ba zuwa masa abinci ko to da ko ne kina mai cewar wasa a gurin yaro yana da muhimmanci da yake daukar masa hankali fiye da abin da yake wasan muhimmanci an fahimta ko bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa qalu la in akalahu dhi'b wa nahnu usbatun illa idhan la khasirun ma'anar wannan aya a taƙaice qalu ƴan uwan Yusuf suka ce da mahaifinsu la in akalahu dhi'b tabbas wallahi ko in har kura ta cinye Yusuf yana tare da mu wa nahnu usbatun alhali muna adadi masu yawa masu ƙarfi kuma laqa idan illa idan laqasirun ashe kenan mu mun zama ba mu da wani amfani wa illa idan laqasirun illa idan laqasirun kenan mu mun zama taƙaƙƙu mun yi asara tunda yawan mu da karfin mu bai hana kura ta rinjaye mu da shi dan uwan mu. Ma'anar wannan aya ta salo mai fadi, Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da daukaka mai tsarki yana sanar da mu a ita wannan aya mai albarka, irin yadda ƴan uwan annabi Yusuf suka nashi a kan ganin sun sami biyan bukatarsu daga wajen babansu, ta ganin sun janye Yusuf daga jikinsa sun ja shi sun tafi da shi don cimma abin da suke so su cimma. Yadda suka haɗa da yi masa hujja ta sa rantsuwa cikin magana, la'in a kala hujjai wallahi ko in haƙura ta ci shi, ana ƙarfafa wa baban magana. Kuma bayan hujja ta rantsuwa aka ƙara da hujja ta hankali, wa nahnu usbat, muna jama'a ƙarfafa ayari adadi mai yawa a samu haka, ga rantsuwa ga yawa ga ƙarfi, kuma amma kura ta cinye shi. Wata hujjar ma ina idan lakasu a shemin ya asara a shefa ba mu da amfani, yawan mu bai mana rana ba a shemin rasa ɗanɓuwa, ai asara kuma ta faru, ai ba ta kai kaɗai ba ce baba, mun rasa ɗanɓuwa. An fahimta ko? To ana ta gaya masa abubuwan da za a gamsar da shi ya yadda ya saki annabi Yusuf a kai da cimma abin da ake so a cimma. To wannan shi ne abin da suka ce. Malam Muhammadu Tahir ibn Ashur, Allah ya ji masa da rahama, yake cewa a wannan abin da ya faru na gabatar da rantsuwa da ‘ya’yan annabi Yaqub suka yi da kuma gabatar masa da hujja ta hankali na cewar suna da yawa ga ƙarfi, da kuma cewar in har suka yi sake har kura ta ci ɗan uwansu sun zama taɓaɓɓu sun yi asara, yawan su bai masa amfani da ƙarfinsu da rana ba, ya ce wannan ina daga cikin alama da take nuna mana gwargwadon yadda suke bayyanar da nagarta suna masu ɓoye cutarwa da halakarwa, yadda masu laifi maɓallata suke iya binne ɓarnarsu a rai, suke binne shirinsu mummuna na cutarwa a rai, su kuma fito a baki su gaya maka nagarta da kuma abin da za ka nutsu ka gamsu da shi. A haka ‘yan fi wannan masu ko in ya so cutarka, ai alaji ai za ka dara ko ai kaza kaza kaza, ai waye fito maka da wasu abubuwa da taimaka ma ake so a yi, ai in wannan abin aka kai aka cimma ai ka haye, ai sai dai labari ai kaza kaza, ai ta ja maka abin da so za ka to. Malaki cewa wannan yana daga cikin abin da yake da fito mana da wani tsari da salo da alama ta waɗanda suke maɓallata masu binne cuta a rai da halakarwa, amma su fito maka a surar masu nagarta da kuma san gyara. Sai abin da aya take koyar da ku, aya tana sanar da mu yadda ‘yan uwan annabi Yusuf suka kai matuƙa wajen naci na sai sun gamsar da babansu a kan ibasu annabi Yusuf don su cimma biyan buƙatu, da kuma yadda suke ta lanuban abin da za su gabatar na hujja don tabbatar da ɓarnar da suke so ta hanyar yin rantsuwa ta ƙarya ta gabatar da hujja ta hankali na cewar su jama'a ce, kuma za su iya fuskantar duk wani abu mai wahala daga bayansa. Bahaushe ma haka yake cewa sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi ko hannu da yawa maganin kazamar miya ko haka za ka tafi da su suke nuna masa irin wannan wannan ita ayat tana tsara da mu irin yadda suka bi wajen ganin wato ayin sun gamsar da baban su sai cin mutum ya buƙata ba sai Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa falamma dhahabu bi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jub wa awhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Ma'anar wannan aya a taƙaice, Allah yake cewa falamma dhahabu bi, lokacin da suka tafi da Yusuf suka yi nesa da shi daga wajen baban su, wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jub, suka kuma haɗu ra'ayinsu izo ɗaya akan jefa shi a cikin rijiya, sun zaɓi jefa shi a rijiya ba kashe shi. Yayin da suka cimma wannan damar suka ga gashi a gabansu liga-liga, Allah yake cewa hakan ta faru suka jefa shi, wa auhayna ilayhi, sai muka yi masa wahayi muka kimsa masa, latunabbi annahum bi amrihim hada, sannan a hankali akwai ranar da za ka ba su labarin wannan abin da suka yi masa, wa hum la yash'urun, a daidai lokacin da su ko a jikinsu ba sa jin cewar kai ne wanda suka yi wa wannan abin da suka yi. Akwai lokacin za ka ba su labari sun manta kana tuna da abin ka gaya musu, a wannan lokacin su ba su ma gane kai ba. Ma'anar wannan aya ta kuma mai faɗi, Allah mai girma ɗaukaka yana ambata mana cikin ita wannan aya mai girma cewar haƙiƙa Annabi Yaqub amincin Allah ya tabbata gare shi da tattaunawa ta yi ƙaho tsakaninsa da ‘ya’yansa, bujiro da hujjoji ya gudana tsakaninsa da su a kan su gamsar da shi ya yadda ya ba su ɗan uwansu ya zama tare da su a fitar da gashi, an kai ga Annabi Yaqub ya yi izini ya gamsu da abubuwan da suka faɗa, hujja ta hankali, hujja ta rantsuwa da maganar dangantaka ta dangi zumunci da maganar ɗa ya samu wasu wayewa da koyar al'amura a gurin ‘yan uwansa duka. To bayan wannan ya gudana, ayat take gaya mana Annabi Yaqub a ƙarshe ya gamsu da abin da suka faɗa, ya ma yi izini ana iya tafiya da Yusuf fitar da za. To bayan gamsuwa da abin da ya gamsu da shi ya musu izini, ko da suka samu dama ga Yusuf a hannunsu, sai suka yi ƙoƙarin tabbar aiwatar da abin da suka yi taro suka tattauna a kai na jefa shi a cikin rijiya, suka kuma kai ga aiwatar da haka. Bayan sun aiwatar da haka, Allah sai yake tarar da mu cewar kasancewarsa mai kyautatawa ga bayi, mai kawo musu sauƙi lokacin da suka shiga tsanani. To ya kawo wa Annabi Yusuf sauƙi a cikin tsananin da ya samu kansa a cikin an jefa shi a rijiya, ya tausasawa ya tausayawa bawansa Yusuf game da halin da ya tsinci kansa a ciki an jefa shi a rijiya ba da haƙƙi ba. Fa auha ilai, tun a wannan lokaci sai aka yi wa Annabi Yusuf wahayi ko aka kimsa masa a rai cewar zai labarta wa ‘yan uwansa abin da suka aikata da shi, wannan baya nufin rayuwarsa ta zo ƙarshe. Saboda haka za ka gaya musu abin da suka yi maka a wani lokaci da ba za su ankara su gane cewa kai bane take gaya musu ma Malam Muhammad bin Ali Shaukani Allah ya ji kansa da rahama da yazo bayani karkashin wannan aya sai yake cewa a ita wannan aya akwai dalili da yake nuna cewa ya halatta yana yiwuwa Allah ya wahayi ga wanda yake karani yawo ya bashi annabtaka yana wannan yanayi na karani bai da daya kai manzalin balaga kamar yadda ya afuga annabi Isa alaihi salam yace inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya kin yana yawo wanda ita ma bayan da ta dama nune ke zuwa fa ashara ilai قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا فكتي هذا المكان هذا اللي يكي تسير لنا نقول من لا نسي يقول ومسي بيان اي كنجي دائما فإيرا سوران يا رابني دو سبي واتا مسمن لك ألا سارده فشيني مالا محمد بن علي الشوكاني أنا يكي تشوا شو رأي نيوا النبي يوسف واحد إلا تكيريزيا da aka jeba shi da ba zai iya maganta wa kansa fitowa daga cikin ta ba yana nuna an masa annabta tun yana karami shi ma kenan waɗanda aka wa annabta suna kanana ba annabi Isa bane kawai yace kamar yadda ya faru da wato annabi Yahaya dan Zakariya shi ma malam Husnain Muhammad Makruf kuwa shi kuma cewa da Allah ya ce wa auhayna ilai sai muka yi masa wahayi yace dayan abubuwan nan ne ba a wannan wahayi da aka ce an yi wa annabi ila cikin rijiya da aka jefa shi yace na daya ko dai an masa an kimsa masa a rai zuciyar ta nutsu yace ce don Allah da waɗannan ƴan uwan da suka yi min haka sai na ba su labarin wannan abin da suka jefa na arijiya ba shi ne mutuwa ba kuma shi ne karewar rayuwa ce ma'ana an sa masa wannan aran ya ji ya nutsu hatta dalili kuma Allah da ya so fito da shi wasu suka zo garin kebar ruwa suka jawo shi daga cikin rijiya aka fito da shi in su sun jefa suna ga sun tafi shi kenan labarinsa ya kare to shi kuma yana ji a ran cewar da iznin Allah Allah zai mu tsawon kwana dalili zai yi iya fita daga cikin rijiyar nan ko a fita da ni kuma sai wata rana ba su labari Allah yana iya kimsa ba wa yace to ko dai haka ce ta faru da shi ko kuma a'a irin albishin din da Allah yake yi wa bayi a mafarki ne ya faru da shi ina cikin rijiyar ko dai yanga iya kwashi shi kama bacci saboda wanda aka jefa ka aikin a jefa ka sai yi ciki ka ka da shi an tarza ko kuma tafiyar da aka yi tafiya ya wace bai saba yi ba yau tara da farko ko ga wahalar tafiya an tafi da kai nesa kuma an dauka an saka a rijiya in har a cikin rijiyar da za ka kuwa sai kake kan jingina da garu bacci ya iya kwashi tunda in ba shan kai ce ba ruwan jikinta haka za ta iya faru to da haka to yace ko dai Allah ya masa alheri ta hanyar aka sa masa bacci na dan wani lokaci a mafarki aka ga masa la tulabbi annahum bi amrihim hada wa hum la yashkurun yace in ba wannan ba kuma tana iya yiwa Allah ne yayi ikon sa ita su mala'ika jibril ta karat da ambata masa ta hanyar wahayi da yake wa annabawa jewar kai Yusuf kwantar da hankalinka cikin rijiyar nan da kake za ka fito nan da ɗan lokaci kuma Allah zai raya ka tsawon lokaci da haske ka ba ƴan wannan naka labarin abin da suka yi maka sai kuma ce wannan ya faru Yusuf yana ƙarami bai balaga ba ya tabbatar da abin da wato malam Imam Shaukani ce yana yawo dan wanda aka jefa a rijiya ba zai iya kakkamawa ya fito ba da ƙuruciya ta ba zai iya babba shi ne yake iya tana ƙafa a rijiya ita ma in wata za ka iya tanawa ce ƙafa ka ta kama bango da bango ko tunda ana wata ba za ta iya haka. To sannan bayan haka take cewa Allah ya yi wa Yusuf wannan wahayi ta ɗayan waɗannan salon guda uku da ya faɗa a cikin su dai Allah ya masa wani daga ciki. Wanne ne ba mu sani ba. Saboda haka ya yi haka don ya kwantar masa da hankali don a sa masa nutsuwa. Yace amma ba wai an masa haka ba don tun a lokacin ya zama annabi. An fahimci bayani? To wannan su ne irin maganganun da malamai suka ambata a ƙarƙashin wannan aya. Sai abin da aya take koyar da mu. Malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu albishir daga Allah zuwa ga bawansa Yusuf na cewar za a kuɓutar da shi daga halin da ya tsinci kansa a ciki na ‘yan uwansa sun jefa a cikin su. Aya tana sanar da mu. Sannan aya tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wa ta’ala zai haɗa shi da ‘yan uwansa da danginsa da haɗar da babansa da aka raba shi da shi, kuma zai ba su labarin abin da ya wakana da shi da kuma abin da suke masa tun ma yana yaro. Wannan aya ta sanar da mu wannan abu. Dole su ne abubuwan da saƙon aya da muka karanta a yau suke ba. Abin da muka yi da Allah ba mu gadar sa kuskure kuma Allah ya yi. Alaikum salam. Mutumin da ya zo za a yi azahar. Azahar din da zai yi nafila da ake yi kafin azahar bai same ta ba. To idan aka yi azahar aka idan zai iya yin nafila, zai iya samun nafila da ake ta bayan azahar. Amma ta kafin azahar ta kubce ba. Idan ya yi ta bayan azahar da nufin cewa waccan da bai mata kafin azahar bar ma ya yi ta a nan ko kuma yi wacce ake bayan ɗin, to zai samu ladan abin da ina nafila. Amma dai ta amsa nafilar da ake kafin azahar ba za ta amsa. An fahimta? Ko ba zai hana ya samu irin ladan da ake samu na kafin azahar ɗin ba, sun da ya dai nafila da fatan Allah ya ba shi abin da yake ba shi ya yi kafin azahar. Ba matsala. Su ne cewa in zai iya yin ta a zafin ba lokaci ya ta kafin a zafin lokaci ya yi za a yi a zafin kuma zo ya hana a yi sallar nafila lokacin yin farilla, to zai iya ɗauke wannan da bai yin ba ya kai ta bayan a zafin bayan ya yi wacce ake ta bayan a zafin yi wacce bai yi ba ta kafin a zafin a bayan a zafin. Kafin shi ba ne shi ne shi ne yake cewa in ya yi zai samu ladan nafila su ne. Amma ta zama ita ce kafin azahar tunda ba kafin azahar ta kafin. An fahimta? Lada zai same shi. An gane ko? Yawwa. Ta amsa cewar nafila kafin azahar ba za ta amsa ba tunda lokacin alhakin ta ya wuce. Amma ta iya naya masa abin da ya rasa zai iya samu. Kuma da gashi mun ji cewar a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya saba yana raka'atul fajri asabar ta yi bai riga ya yi ba da ya tashi manzo bai aibata abin da ya yi ce to ba wani matsala ka kana iya yin abin da kake yi kafin a baya a iya baka lada. Na cewar mutumin da ya alwala bayan ya gama alwala buƙatar yanka farce ta kama shi yanke farce ko ya yi alwalarsa ya gama kuma ya taje gemunsa ruwan da ya zuba shi da cikin gemunsa duk ya fice garin tajewa, shin wannan zai iya sa a ce ya samu lab'a alwalarsa ta sama tana da matsala? A alwalarsa tana nan ta yi in ma duka ya aski gashin kansa da yawa shafar kai ba za a ce shafar kan da ire ba ya yi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.